Afrique.
Sana muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalon a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa ambaliyar ruwa ya yi sanadiyar rasa rayuka a Taraba. Hukumomi a birnin Kwanni sun buƙaci 'yan Najeriya da ke tsallakowa yankin su dakatar da hakan. Kwamitin gwamnatin Bauchi na tantance ma'aikata ya gano ma'aikatan bogi 1,115. Yau Laraba muna da shirin ciwon ƴamaci da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Za mu kammala da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya. Gwamnatin Habasha ta yi kira ga talakawanta da su shiga aikin soji don yakar kungiyar 'yan tawaye ta Tigray a yankin Tigray na arewacin kasar mai fama da rikici. Wannan kiran ya fito ne daga ofishin Prime Minister Abiy Ahmed. Ya biyo bayan sanarwar tsagaita wuta da gwamnatin ta yi da kanta a watan Yuni, yayin da sojojinta suka fice daga Tigray ko kuma suka yi watsi da yarjejeniyar baki daya. Yanzu ne lokaci da ya dace ga dukkan Habashawa masu iyawa waɗanda shekarunsu suka isa su shiga rundunar tsaro, runduna ta musamman don bada tasu gudunmawa da nuna kishin ƙasa, in ji ofishin Abi a cewar a wata sanarwa. Wakilan Abe da na kungiyar TPLF da kuma rundunar gaggawa ta Tigray ba su ce komai ba nan take. Kungiyar TPLF wacce ta yi mulkin Habasha na tsawon shekaru 30 a yanzu ita ke mulki a Tigray. Fada tsakanin gwamnatin kasar da TPLF ya barke ne a watan Nuwamba, inda kusan mutane miliyan 4 a Tigray, Amhara da Afar ke fuskantar matsala mai buƙatar taimakon gaggawa ko kuma ƙarancin abinci, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sojoji daga Eritrea, makwabciyar Habasha daga Arewa, da Amhara, yanki mai makwabtaka da kudancin Tigray, su ma sun shiga cikin rikicin don tallafawa gwamnatin Habasha. Hararen jiragen saman Amurka na taimakawa wajen taka burki ga Taliban da ke dannawa a faɗin ƙasar Afghanistan, ko da yake jami'an Pentagon sun yi gargaɗi cewar harin sojin sama na Amurka kaɗai ba zai isa tura ƙungiyar baya ba. Amurka ta kwashe tsawon makonni tana kai har-hare ta sama daga sansanin sojojin sama na Al-Udai da ke Qatar, da kuma rukunin masu kai har-hare daga tekun Fasha, inda ta kai hari ga 'yan kungiyar Taliban da babban makami na AC-130, haka zalika da jirage masu saukar angulu na MQ-9. Amma akwai tambayoyi game da tasirin har-haren, inda jami'an Taliban suka yi ikirarin cewar kungiyar ta kame manyan larduna 7 a cikin kwanaki 5 da suka gabata, kuma sun wallafa a ranar 3 cewar babban birni na 8, Faizabad a lardin Badakhshan a Afghanistan, na gab da fadawa hannunsu. Sakataren yaɗa labarai na Pentagon John Kirby ya faɗa wa manema labarai a ranar 3 cewar muna da ƙwarin gwiwar cewa waɗannan hare-hare suna kaiwa inda muke nufi, kuma suna yin tasiri kan 'yan Taliban. Ya kuma ƙara da cewar an kuma kai ƙarin har-hare cikin 'yan kwanaki da suka gabata a wannan yankin. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a jiya Talata ta ce Jamus tana bayan sauran kasashen Turai a kokari na rigakafin COVID-19 kana an samu sabbin kamuwa da cutar. Dole ne gwamnati ta dauki matakai don hanzarta shirin ko kuma ta fuskanci hadarin ganin bangaren lafiyarta a galabaice. Angela Merkel ta yi wannan furucin ne a lokacin da take ganawa da manema labarai a jiya Talata bayan ganawa da gwamnonin jihohi 16 na Jamus. Ta ce dukkaninsu sun yarda cewar tilas ne gwamnatin tarayya da na jihohi kana da na ƙananan hukumomi su himmatu ga yin allurar rigakafi da kuma sauƙaƙa samunta. Shugabar gwamnatin ta Jamus tana ƙarfafawa duk waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da su nuna mahimmancin allurar rigakafin ga abokanansu, iyalansu, ƙungiyoyin zamantakewa. Angela ta ba da sanarwar cewa gwamnatin za ta daina ɗaukar nauyin biyan kuɗin gwajin COVID-19 don kwaɗaitar da mutane yin allurar daga nan zuwa ranar 11 ga watan Oktoba. A lokaci ɗaya kuma Jamus za ta fara buƙatar shaidar yin allurar rigakafi, gwaji da ya tabbatar da ba a kamu ko kuma shaidar warkewa kafin shiga waɗansu wurare da suka haɗa da gidan abinci, salma da kuma wuraren motsa jiki a wurare da adadin kamuwa da cutar ya fi hauhawa. Wani abin alhini da ya faru a jihar Katsina a shekaran jiya Litinin ya bar wasu iyalai cikin mawuyacin hali. Abokin aikinmu Sani Shu'aibu Malumfashi ya ziyarci al'ummar ga kuma rahoton da ya haɗa muna.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Ambaliyar ruwa a Jalingo, babban birnin jihar Taraba, ya sanadiyar mutuwar mutum biyu, inda kuma manoma suka yi asarar amfanin gona na miliyoyin naira. Ga rahoton wakilin Musalisu Muhammad Garba.
Alhaji Abubakar Bako Bagobiri yana ɗaya daga cikin manoma wanda jihar Taraba take dutiya da ita, shi ma wani asarar ya same shi.
Ni a wurina ya kai miliyan 20 in ma bai fi ba. Tun da muka zo wurin yanzu muna nan shekara 11 da wata 1 da kwana 4 muka yi yau. Ba taɓa ruwa irin wannan ba. Don wasu kayayyakin mu ne irin wasu ƙwari da muke kiwo kamar su guza. To waɗansu ma ba mu san iyakacin wanda suka tafi ba. Dama ni ina kiwon su da yawa. Saboda haka sai dai ka yi kiyasi ka faɗa. Amma nan dai inda kake gani cikin tsakiyar wurin nan ruwa ya kai irjin mutum, anan inda kaga wajen jigin yana maganan kifi dai rami hudu ne, kuma rami hudun nan na fi shekara ban sai da kokwaya daya ba, duka gaba daya tafi.
Shi ma injiniya ya haya ma findi abokin sa ne asara ya'yansa guda biyu.
Ruwa fa kusan sama da gwiwa a cikin falo na gidajen angonmu. Ruwa ne yake daukowa mai karfi wanda yayi wannan barna ya bamu mamaki. Sai da wanda ma ya shafi wani abokina, ya'yansa biyu suka mutu a ruwa.
Alhaji Bala Aji shine gaban kungiyar manoma Afan na jihar Taraba.
Ina kira da babban murya ga federal government da state government su taimake irin waɗannan mutane, a ba su iri da kayan noman rani domin lokacin rani su yi su zan samu amfani wanda sun riga sun rasa.
To ko hukumar da ke bada agajin gaggawa reshen jihar Taraba tana sane da wannan ambaliyar? Mr. Iliya Nuhu Maidala shine shugaban hukumar da ke bada agajin gaggawa reshen jihar Adamawa da kuma Taraba.
Muna da Emergency Management Agency da kuma Local Government Emergency Management Agency. So wayannan mutane in wani abu ya faru sune the first responder da za su tantance mutane zuwa what we call higher heaven tudun mutsira kenan.
Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Nigeria.
A birnin Kwani da ke Jamhuriyar Nijar da ke kan iyaka da Nigeria, hukumomi sun buƙaci 'yan Nigeria da ke tsallako don ƙalubalen tsaro su dakatar da hakan, don akwai 'yan sanda da aka saka suke kula da tsaron yankin. Daga birnin Kwani ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Kasancewa jama'ar da ke cikin garuruwan da ke kan iyaka da Jamhuriyar Nijar na tarayyar Nigeria na fuskantar ɗimbin matsalolin tsaro a baya-bayan nan. Mutanen ƙauyukan na arcikewa domin neman mafaka a cikin dare. musamman a garuruwan janguriyar Niger da ke wannan iyakar inda suke kai komo tsakanin garuruwan su da na makwabciyar kasar su Niger. Wannan shi yasa hukumomin gundumar birnin Kwanni yiwa al'umma bayani ganin cewa ɗan Najeriya na zuwa sokon garin Shetau na janguriyar Niger da dare, yayin da sukan koma da safe a garuruwan su, kamar yadda shugaban gundumar birnin Kwanni Prefe Abbalede ya mene karin bayani.
Lanzan ce ma akwai shi lokacin da mai gari na Shetau ya yi sanarwa ya ce akwai mutum kamar 3,000 zuwa 4,000 sun mamaye mishi gari, har an rasa yadda ma za a ba su karin kumallo. To wannan mun sa jami'an tsaro sun je sun duba, ko da suka je suka duba wai abinda mutanen da aka samu dai mata guda 6, daya a gidan mai gari, sauran 5 suna cikin gari. To amma jiya kuma da dare an zo mana da hotuna na cewar wancan mutane da aka ce sun zo sun koma, hallo sun sake komowa, dan da aka je babu kowa. Dan SJ na gubernora ya tambaye mu aje a kidanye mutanen nan a san ko yaya za a yi a dauke su an sharri. Da aka je mutun 6 kadai aka samu, aka ce sauran sun koma kasar su. To wanda yake zuwa ya koma kasar su, ai bai yiwa a ce mu za mu kula da su. An dai daga can sun bar guri dindindin, matsala ta kore su, suka zo gare mu. Wannan ana iya amsarsu a musu inda ya kamata, wuri kamar yadda aka saba yi a tantare su har lokacin da kura ta lafa a can. Amma dan su zo su kwana ko su zo su wuni su koma gida, bai cancanta ba a ce suna cewa aiko musu abinci, aiko musu abin da ya kamata, amma ba su a kasar sai su je gida su yi aiki safiya da maraice sai da dare su maraito. To wannan abun ba daidai ba ne.
Yanzu haka dai hukumomin sun umarci 'yan Najeriya da su koma garuruwansu, kasancewa akwai rundunar tsaro ta ɗan sandar tafi da gidanka da ake ce ma CMCF, Compagnie Mobile de Control de Frontières, mai kula da wannan yankin da ke ba al'ummomin wannan iyakar kariya. Prefe Abbalede ya yi mana cikakken bayani.
Komi yana iya wakana, tunda yau kun ga yadda dai ake ciki, tunda cankin ɗan kidnapping ne suka matsa musu. Duk wanda ya zamanto yana kiwo ko yana da ɗan abin hannun shi, a aiko mishi takarda ko a mishi tarho, kuma da dare a ziyarce shi a ɗauke shi a tambaye kuɗin fansa, kenan komai yana iya abuwa. Mu dai yanzu mun dauki matakan mun kai jami'an tsaro can kan iyakan nan, daman suna zirga-zirga, amma yanzu an tsaye da motoci a nan Shetau ta kewayenta, don ya zamanto a tabbata wane ne ya zo, ina za ku je, me ya kawo ku. Wannan duka sanannen suna ba da rahoto kullum. Yau ma san aiko mai sa shi bisa yanda garin ya kwana, mu ma mun aikatawa yanda garin ya kwana. Kenan yanzu dai waɗannan mutanen da suka zo kin, hallo sun koma inda suka zo.
Yanzu haka dai 'yan Najeriya sun koma garuruwansu, yayin da askarawan janguriyar Niger da ke kula da wannan iyakar ke ci gaba da jan damara. Haruna Mammana Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Niger.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Kwamitin da gwamnatin jihar Bauchi ta kafa don tantance ma'aikata ya gano ma'aikatan bogi 1,115. Gwamnan jihar Bala Muhammad ya karbi rahoton da mataimakinsa Baba Tela ya jagoranta. Ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Da yake mika rahoton kwamitin, shugaban kwamitin Sanata Baba Tela ya ce akwai kuɗi sama da naira miliyan 400 da aka tanadar domin biyan waɗanda aka tabbatar da sai hancin ma'aikata ne na gaskiya. Shugaban kwamitin ya ce idan ma'aikaci ya ce bai sami albashinsa ba, laifi daga gare shi ne.
Duk wanda ka ga bai sami albashinsa ba, to yana da problem ne a wajen data ɗinsa. Ko sunansa ba daidai ba ne, bai daidai a wani guri ba, ko date of birth ɗinsa bai daidai a wani guri ba, ko BVN ɗinsa bai daidai a wani guri ba. Wani lokaci kuma za ka samu kamar a local government, mutum yana kamar shekara 59 sai ya fita daga service ɗin sai sa ɗansa mai shekara 20. Idan ya cika 60 ɗin nan aka cire shi daga wancan ɗin, sai mutumin ya zo ce maka ai yana cikin shi gashi ana an biya shi albashi, gashi ba na ba a biya shi albashi ba. In ka bi digi-digi za ka samu ba shi ne aka ɗauka ba.
Gwamna Bala Abdulkadir ya jinjina wa mambobin kwamitin bisa gagarumin aikin da suka yi.
Kuma mun kalubali duk wani ma'aikaci wanda ya ce ana ba a biyan sa albashi ya zo ya fito ya yi kuka za mu biya shi, mu muna da shi. Dama tun da farko ba mu taɓa rage abin da muke bayarwa ba a cikin ƙididdigan da aka yi a baya, sai dai inda muke da ƙorafi ko kuma muke ganin cewa ba daidai ba ne mukan ajiye sai an tantance. Saboda haka muna gode ma wannan kwamiti wanda kamar ni ne na yi don na sa mataimakina ne ya yi don nuna wa mutane cewa mun damu da wannan, saboda ya ɗauki dogon lokaci. Kuma abin da suka kawo na ƙudurori da ya kamata a yi, insha Allahu na alƙawari za a sake kama. kafa wani kwamiti wanda za a ci gaba da wannan aiki yanda za a samu kidaya mai kyau da taimakon mutanen duniya gaba daya wanda abin da yake gaban mu yanzu shine mu biya po da gratuity da aka shekaru ba biya yanzu wannan mota ma mun za mu biya miliyan 200 na gratuity
daga bisani shugaban kungiyar kwadugo na jihar Bauchi comrade Danjin Musali Kirfi ya bayyana gamsuwarsa da kuma kirawa ma'aikata da su kasance masu zama a wuraren ayyukansu.
Wannan wani abu ne wanda muka yi marhaba da shi ba dan komai ba saboda mu muka nemi a kafa wannan kwamiti din domin can baya kafin a kawo ga wannan mataki waɗanda ba su samu albashinsu ba da masu sauran matsaloli daban-daban da ya danganci albashi ba su ma ina ne za su kama ba. Amma wannan kwamiti din da aka kafa ta yi aiki ta binciko mutane sun gane ina ne matsalansu daga local government har zuwa ministries na jaha. Dukkan masu matsalan albashi wanda aka cire shi a payroll wanda BBN duk an gayyace su an zo wannan su report na committee yayi capturing dukkan matsaloli da kuma number ma'aikata da da ake da shi a Bauchi state to ina tabbatar maka da cewa in za a yi implementing din abunda ku aikin da committee din ta yi la'akari da irin kwararru da kuma yanda aka bada lokaci kusan duk inda ya kamata da lungu da sako na matsalan albashi an bi an gano su muna da tabbacin cewa in Allah da wannan matsala na albashi zai kare
kiranka ga su ma'aikata
ba kirana ga su ma'aikata shine kada mutun ya zauna a gida in akwai matsala ya san akwai matsala ya je ministerin sa ko ya same mu ya gaya mana cewa ga matsalan sa sannan kuma a tsaya a yi aiki dan mafi yawa kaman a local government akan samu matsala mutun yana aiki amma sai ka samu ya tafi Kano ko wani wuri ya zauna ba zai sake dawowa ba sai an zo maganan verification muna kirawa mutane don Allah da Annabi kowa ya kama aikin sa no bibiyu
Abdulrahman Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Nigeria
Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro barka da wannan hatsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu Idan mai sauraro na biye da shirin a makon jiya, maudu'in mu ya karkata akan taimakekeniya tsakanin mata da kalubalen da ke tattare da shi, inda muka karbi bakoncin Hajiya Zuwaira Ibrahim da Hajiya Fatima Dalla, kuma muka karkare shirin akan bayanan Hajiya Fati inda take cewa
abin da ya mun ciwo mijinta ranan ina gidan na kwana ya zo da safi sai take boye kaman kanna ga mijin kaman dinga kaman bata yadda da ni ba kenan in ɗar uwata ce ta jininta ai ba za ta yi hakan ba yana daga cikin abin da yasa tun da na da kawai sai na sha
To a yau kafin mu dora za a saurari bayanan shugabar kungiyar Azawaj Women and Children Center Hajiya Asma'u Abiwala game da aikin sa kai da kungiyarta take yi wajen taimakon mata.
Alayamu na mata gaskiya ne amma ni ina harka da mata na karkara ne matan da na karkara ne ke harka da su don su suka fi bukata fiye da mu matan birni da in zaka taimaka ya kamata ka taimaka ban wanda yake bukata to ban da wannan firan da waɗannan matan karkara a gwargwado a lokacin duk na je wurin su ko da sabon wuri ne je ban taɓa sanin su ba sai ka cewa sun bani irin goyon baya za su saurare ni zan je musu da abin da ya kamata in taimaka musu kafin in taimaka musu sai na gano meye matsalar su anan karkara karan ne suke bukata meye ya zama su irin kaman cikas ruwa ne abinci ne a'a makaranta ne na yaran su kafin mu je kuma sannan muka nemi mata wanda zaman to addinin gaskiya sun fara wani sana'a amma ba su iya ci gaba sai an dan kara taimaka musu muna da mata na birni amma da suka zo wurin mu nema to su muke har amma na kauye muka je ba iska musu ba ga wadannan suke bukata abinda zamu iya yi ne ko abin zamu je mu nemo su su taimaka musu
a iya wannan lokaci da kika diba kina wannan aiki zan so idan mun tsokaci game da irin hali na bukatar taimaka ki ciki domin
mata suna bukatar taimako kware da gaske kin ga wasu na su bukata ne yanda za a nuna musu yadda za su zauna su taimaka ma kansu ba wai ta magana batun kuɗi ba ko ta magana batun wani kaya ba abin da suke bukata shine shawara to muna da wannan to waɗannan mutane in sun zo wurin mu za su zo da matsalar su ne za mu aje wannan matsala akan zuwa tsakanin mu daga mu sai su sai Allah kuma file din su ma in mun shishi amsa takardun shi Ayan gaskiya takardun nan muna adana su fiye da ake tsammani under lock ake in ji Bature shi waɗannan matan za su zo da kansu ne za su shiga matsalar su ko kuma wani zai kawo su in sun zo za mu duba shi a wannan matsalar su
To domin fahimtar ra'ayoyin mata a fannoni daban-daban a game da maudu'in namu, mun karɓi baƙuncin Hajiya Zainab Jibril, malama a Jami'ar Kaduna, da Hajiya Rabi Bello, ma'aikaciyar gwamnati, sai kuma Hajiya Sa'adatu Ali Kurawa tare da Hajiya Zuwaira Ibrahim. Ai sauraro lafiya. To Hajiya Zainab, yaya mu'amala ki take da sauran mata?
Ina mu'amala da mata sosai, ko na san su ko ban san su ba. Na farko, a yanayin aikin mu dole ne a haɗu da ɗalibai. Na biyu kuma dole a haɗu da malamai ma, maza da mata. Kuma dole ka sake fuska, ka ji buƙatun mutane game da registration ne ko matsaloli na yau da kullum da makarantan su.
Yawanci idan an haɗu karo na farko, mata suna ma kansu wani kallon kamar suna auna juna haka. Gaskiya akasari akan samu haka, amma ni gaskiya idan naje wajen biki ko gidan gyaran jiki haka, ina shiga in musu sallama sai mu gaisa, sannan nakan sake in dan dauko topic din da zasu so haka, da naga zamu iya discussing tare mu yi hira. Wata rana ma sai kiga har an exchange number, a ci gaba da zumunci. Wasu kuma daga wannan kallon idan sun ga abin da ya burge su tare da kai, sai kaga sun kula ka. Ni idan nayi wannan gaisuwan nan na farko, na dan kokarin jefo magana da zami, sai mu dan tattauna da su. Barin ma idan za a dade, kin kamar idan wajen gyaran jiki ne ai za a dade, ana zaune waje daya ana tare, to kinga ai dole a dan yi magana, saboda waya ma ba za ka iya rike kamar wajen lalle ba halin a rike waya.
To Hajiya Rabi,
ina mu'amala da mata kamar a wurin aiki da wurin kamar sha'ani, wurin biki kuma da kasuwanni haka.
To yaya wannan hali na mata yake tasiri idan ya kasance akwai buƙatar taimako a tsakanin su?
Kamar yanzu haka ina iya shiga wuri ku haɗu da mace, sai ta yi miki kallon raini saboda kila ko ta ga atamfan da kika sa ba irin wanda take tunanin zai daidai da ita bane. Wani lokaci kuma mata suna tunanin ko su ga wancan ba ta da aure, ko su suna da aure suna tsoron kar su zo su saba da ita, ta zo ko ta shige ma mijin su ko wani abu, irin wa'annan dai yana kawo matsaloli tsakanin mace da mace.
Wani irin tasiri yake yi ko kuma yake yi a kan wannan batu na taimakekeniya tsakanin mata?
Ba shi da wani tasiri, saboda kin haɗu da mace, kin mata wulakanci ko kin nuna mata wani irin kallo, ko kin wani dai abin nan, kuma kizo daga baya kina son ku daidaita, ko kuma kila tana da wani amfani a gare ki, kuma kin riga kin ba da wannan fuskar ta farko, to irin wa'annan dai yakan kawo duguma baya ne, saboda kin rasa wani tasiri da take da shi da za ta iya taimaka miki ko kuma a taimaka ma al'umma ko taimakamancin ha.
To wasu na cewa mata sun fi amincewa da maza hatta shawarwari ko kuma neman wani taimako duk da bambancin jinsi da ke tsakanin su.
Akwai taimakekeniya tsakanin mata, kamar kana iya ganin wata mace da take buƙatar wani abu, wata mace tana iya taimaka mata, sai dai bai kai yanda maza suke taimako ba, saboda mata suna tunanin cewa kar ki zo ki wata ta taimake ki zo ki fita, ko ki su mata suna da irin wannan a tsakanin juna. Ya kamata a ce an wuce wannan, an ci gaba. Mata su zauna su san ciwon ƴan uwarsu mace tana buƙatar taimako, saboda ita mace ita ta san ciwon ƴa mace, ita ta san inda yake mata zafi, saboda haka ita ya kamata ta tsaya ta taimaki mace in tana da halin taimakawa. Saboda haka ya kamata a ce a kira ra'ayin mata su zo su kula su da ƴan uwansu mata, su riƙa taimaka musu, su cire duk wani tunanin ko kin fita ko baki fita ba, ko ta fiki ko bata fiki ba, ko tana da kaza ko ba ta da shi, ko kar taimaki kaza, duk a cire wannan. Mace ta dinga taimakon ƴar wata mace.
Hajiya Rabi,
yawa kwarai da gaske wannan yana faruwa, saboda ita mace in kika gaya mata maganan ki kafin ki je ki zagayo, ta gaya ma wancan wancan, ta gaya ma wancan, amma in namiji ne kika gaya mishi, kin gaya mishi har abada ba zai taba gaya ma wani, da wuya ki ji shi a wani wuri kuma zai baki shawaran da zaki amfana da shi sosai. Ita ko in mace ne tana iya ma dun mugunta, wani lokaci mata suna da irin wannan, suna iya baki shawaran da ba zai miki amfani ba. Shi yasa yawanci mata sun fi shiri da maza, ko kuma sun fi mu'amala.
Sa'a
gaskiya tsakanin mata mu'amala ta wajen mata ba wanda yafi mace ya kyakkyawan mu'amala, musamman idan da akwai ilimi da wayewa. Dan yanzu kinga alal misali, na zauna a takaice a makaranta, zaman da muka yi a makaranta, mata suna taimakawa junan su wajen karatu, wanda ma idan ka ki zuwa cikin hall zaki ga suna encourage na ka sace lalle lalle ka zo ka je kada a je a yi ba daidai ba ko kaza ba, ko za ga mun haɗu muna taimakawa junan mu. Sannan ko da tafiya akai, yanzu aka ce an je aikin haji, to idan aka ce miki mata sun samu sun haɗu kansu an san juna a ɗakin, ba a ɗakin ba ko a masallaci haka, sai kika kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Saboda haka akwai kyakkyawan mu'amala da mace ta gaya miki ma sirrin da baki sani ba, kuma mace ta ba ki shawara wadda za ta taimaka maka da kai da iyalanka baki ɗaya. Kuma sannan idan kika duba ta'anin mata, wato ba za ki taɓa ganin mace musamman a lokacin irin da kin ga lokacin da muke yara, sai kiga mutum ya tashi ya girma ya zama baligi, amma bai san wace ce uwarsa ba, saboda akwai kyakkyawan mu'amala da haɗin kai a gidan nan. Duk da dai akwai gudunmuwar namiji, amma matan dai su ne suka taru tarbiyya da gidan iyayensu, kuma suka zo gidan mijinsu suka zama ɗaya. Kowa ina son ya taimaka wa kowa, kowa ina son ya fara cikin kowa, ba kamar yadda yanzu rayuwar mu ta canja take samun nakasa akan irin wannan al'adu ba. Idan aka ce miki sallah tare, zaki ga wannan ta sai wa ƴaƴan wancan ziyarta ta siya ta tara, ba fa yayin ta kawai ta siya ba, sai ta sai wa dan makocinta dan kishi yadda ƴar kanwa mijinta. Haka zaki gani babu 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 babu, amma haka za ku kwammata ayi saboda kyakkyawan mu'amala, saboda kin ga wannan ba karaman alheri bane, ba karaman dankon zumunci yake sakawa ba, kuma ƴaƴa za su tashi da kauna. Wa za su yi rashin kunya, za su cuta, saboda sun dauke ki ke uwarsu ce, ke kuma kin dauke su ƴaƴanki ne. Saboda haka za su shi uwarsu, za su bata uwarsu. Wannan shine kyakkyawan mu'amala irin ta mata a lokacin da. Kuma yanzu ma akwai raguwar masu yi, amma fa yanzu abubuwa suna samun nakasu ba kaman da ba.
To mai sauraro, gashi mun koro gangara, sai dai kuma lokaci yayi halinsa. Amma idan aka tara da mu a makon gobe, za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara da rubutun wannan makon ne da jaridar Freedom ta kasar Jamhuriyar Kamaru, wanda ta yi mai tsokaci kan yadda ministan lafiya Musa Maluda Malashi ya kai ziyarar aiki a jihohin arewacin Jamhuriyar Kamaru guda biyu, domin ganin yadda manyan ma'aikatan lafiya na wannan bangaren suke kokari na gudanar da ayyukansu kan cutar nan ta coronavirus a can jihar Arewa mai nisa da kuma jihar Garowa. Sai kuma jaridar Kamarun Tribune anda ita kuma ta sanar da mu cewar an gudanar da jana'izar tsohon firaministan kasar Jamhuriyar Kamaru a Chidi Achu, wanda ya rasu a kasar Amurka, kuma an jana'izar ne a ƙauyen sa na Santa a bangaren ƴan awalin kasar Jamhuriyar Kamaru. Masu magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila, sai dai a wannan bangaren ana fama da takaddama na masu dauke da bindiga, amma an gudanar da jana'izar babu wani matsala da aka samu. Jaridar Leju kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta bayyana mana cewar hukumar shige da fice ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta samu wata hanya ta buga sabbin passport domin sauƙawa al'umman kasar a cikin kwanaki biyu. Sai dai farashin passport din ya yi tashin gauran zai daga jaka 77 na sefar zuwa jaka 125, kuma ana samun passport din cikin kwanaki biyu babu wani jami'in da haka. Da muka jaridar Emergence kuma ta ce shugaban kwalbiya na kasar Kamaru ya buga hannu akan tebur cewar babu makawa, dole ne sai an gurfanar da manyan ma'aikatan gwamnati da su kai da ciki akan kuɗaɗen tallafin corona a faɗin kasar. Jaridar da misaje kuma ta yi mana tsokaci ne kan yadda malaman makarantu a kasar Jamhuriyar Kamaru suka fara gudanar da yajin aiki da kuma nuna cewar dole ne a biya su albashinsu na tsawon waɗansu watanni da suka gabata. Sai kuma jaridar Republic shahubi ta yi mana kan yadda ake ganin cewar ga walakin wai goro a cikin ya kasancewar babban ɗan shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Franck Biya, wakila shi ne zai maye gurbin mahaifinsa Paul Biya, domin yanzu ana yawan ganin sa a littarurrukan da ake yi ta bangaren gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Informate ta kasar Kamaru an yi ta kuma ta shaida mana cewar ministan tsaron kasar Kamaru Mr. Joseph Beti Asomo yanzu dai ya ƙaryata fitincin da ake yi cewar shi ma yana da hannu cikin waɗanda suka dakatar da akalau da nan kudaden na COVID gate wanda yanzu haka ake ci gaba da binciken su. Jaritan Rum Labour kuma ta kasar Kamaru ta hango mana cewar wani babban siyasa na arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru mai suna Hamu Adama dan jam'iyya mai mulkin kasar NDPC ko CPDM ya fara yi wa jam'iyyun adawa halin babban siyasa cewar ba sa gudanar da adawar su kamar yadda ya kamata a faɗin kasar baki daya. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.